الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatu yan uwa masu sauraron mu da kallon mu kusa da nesa a fadin duniya gabaɗaya barkanku da saki kasancewa a wannan majalisi mai albarka na madaqatun ruhiya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi darasi na 10 a wannan zama da muke magana akan wannan littafi mai albarka madaqatun ruhiya ilmul iman wanda littafi ne da yake magana akan yaya mutum zai gyara zuciyarsa ya mutum zai kyautata alakarsa da Ubangiji tabaraka ta'ala don ya zauna lafiya ya yi rayuwar duniya mai dadi ya je kuma lahira ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ya rabbana Ubangiji tabaraka ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka inganta mana rayuwar mu ta duniya ka raba mu da wahala ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da bacin rai ka raba mu da damuwa ya Ubangiji ka kare mu da karewarka ka raba mu da kin masu kiyayya ka raba mu da hasadan masu hasada ka raba mu da bakin cikin masu bakin ciki Allah ka dora mu akan alkhairi ka raba mu da sharri Allah ka sa mana kishin mu taimake wani Allah ka sa mana kishin mu agaza wani Allah Ubangiji ka sa mana kaunarka kaunan manzonka sallallahu alaihi wasallam Allah ka gyara mana wannan zuciya Allah ka gyara mana wannan zuciya. Yan uwa idan za a iya tunawa a darasin mu na 9 na wannan littafi madaqatun ruhiya mun tattauna ne akan muhimmancin uzla. Al-uzla ana nufin mutum ya nisanci cakuda da mutane ya lazimci gidansa musamman a irin lokaci da duniya al'amura suka canja fitintinu suka yawaita. Mutum ya zauna a gidansa idan ya gama larurarsa ta rayuwa to ya koma gidansa cikin iyalinsa shine ya fi masa alkhairi akwai fa'ida akwai amfani dan gane da wannan darasi da ya gabata gabaki daya amfanin farko shine kullun bawa ana so yayi abinda ake cewa at-tafarrugu lil ibadati wal fikr kamar yadda mallan ya faɗa lamma kana at-tafarrugu lil ibadati wal fikri wal isti'nasi الاستئناس بمناجات الله تعالى عن مناجات الخلق والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض لما كان كل ذلك يستدعي فراغا ولا فراغ مع المخالطة كانت الأزلة وسيلة إليه ولهذا قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بالكتاب أو بكتاب الله تعالى والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى الذاكرون الله بالله عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة عن الذكر والفكر فالأزلة أولى بهم ما لك شوى يا عندها كليتك وجنيو الله بوتا mutum ya samu privacy dama abin da muke nufi da uzla dinnan shine a samu privacy mutum ya kebanta da ambaton Ubangiji tabaraka wa ta'ala da dauke kewa dangane da ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da Allah shi yafi ta ganawa da mutane a zauna a can a yi surutu a zauna a can a zagi wannan a zauna a can a bata wannan a zauna a nan a ci mutuncin wannan a zauna a can a yi mitin a kulle sharri akan wannan a zauna a nan abubuwa dai ga sunan ma to ba a cewa komai waɗanda mutane suke aikatawa wanda zai kai su zuwa ga fushi ga Allah tabaraka wataala shagaltuwa da istikshaf asrarullah wato budo gano sirrin Ubangiji tabaraka wataala a cikin al'amarin duniya da lahira wannan yana da muhimmanci da malakutus samawati wal ard wannan duka gabaki daya baya yiwa idan mutum ya shagaltu da cakuduwa da mutane shiga cikin zabanta shine yafi alkhairi ga bawa yafi mai da hankali akai shi yasa wani yake cewa ba yanda za a mutum ya khalwa yake banta face sai ya riko da alqur'ani duk wanda ya kama alqur'ani zaga qur'ani ya zama abokin hiransa daga ganshi wajen hira wajen surutu wajen hayaniya to zaka ganshi da qur'aninsa a gaban sa yana karantawa kaga wannan qur'ani ya koya masa uzla ya koya masa yin privacy, ya keɓanta, ya zamanto ya ware wani lokaci awa biyu awa uku a yininsa, ya keɓanta daga shi sai Allah. Wannan shi ne abin da muke nufi. Sannan masu ƙirƙo da littafin Allah su ne waɗanda suka huta da fitintinin duniya, wanda ya rungumi Alƙur'ani ya huta da baƙin cikin duniya, wanda ya riƙe Alƙur'ani ya huta da damuwar duniya, wanda ya riƙe Alƙur'ani ya huta da tashin hankalin duniya, wanda ya riƙe Alƙur'ani zai samu raha kalbiyya, zai samu nutsuwa, zai samu kwanciyar hankali. Zaka ganshi cikin ni'ima ko da bai da kokobo a cikin aljihunsa, saboda Allah ya bashi kwanciyar hankali. Da haka sai ya huta da fitinan duniya. Masu ambaton Allah kenan, masu yawan karanta Alƙur'ani, ashu bi zikrillah, sun rayu da ambaton Allah, sun mutu suna ambaton Allah, sun hadu da Allah suna kan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Lalle waɗannan rashin cakuɗuwarsu da mutane, rashin shiga cikin hayaniyar mutane, shi ne ya zama alheri, ya zama amfani gare su. Abu na biyu, idan mutum yana yin uzla, yana keɓanta, ya lazimci gidansa, bayan ya gama larurarsa ta rayuwa, to zai ga yana da ƙarancin saɓawa Allah. Duk wanda ya lazimci zama a gidanshi bayan ya gama larurarsa ta aiki, bayan ya gama sana'arsa, ya lazimci gida daga shi sai iyalinsa ko zama a tarakarsa, to za ka yana da ƙarancin saɓon Allah. Bincike ya tabbatar da cewa duk wanda ya shiga cikin hayaniya, al-mukhalata ma'an nas, bai yi khalwa a gidansa ba, bai zama yana keɓanta a gidansa ba, to za ka saɓonsa yana da yawa ƙwarai da gaske. Shi ne za ka ganshi a cikin al-ghibatu, ghiba yi da wani, zagin mutane, annamimanci, riya, sannan kuma yana ganin barna bai zai iya gyarawa ba. Dan akwai inda zaka je kana kallo ana saban Allah, wallahi baka isa kai magana ba, kana kallo ana cin mutuncin shari'ar Allah, ba za ka yi magana ba. Kai da yawa mutane akan gayyace su tarurruka saboda tsabar yawansu da shige-shigensu, mutum aje a gayyace shi taron da Allah zai fushi da shi. Da nan nake amfani da wannan dama, nake kira ga ƴan uwa cewa ya kamata mu yi kokari fa mu kiyaye mutuncinmu a wajen Allah madaukakin sarki, mu yi kokari mu kiyaye mutuncinmu a wajen ƴan uwanmu mutane. Duk wanda zai gayyace ka wani abu, bai kamata ya gayyace ka inda zai sa Allah ya fushi da kai ba. Yanzu mutum ya gayyace ka gidan biki ko ya gayyace ka taron biki, sai ka je ka ga ana barna ana ta'adi a ciki, bai kamata ka zauna ba. Fala taqa'udu ma'ahum, kar ka zauna tare da su. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum, Allah ya ce kada ka zauna cikin masu barna. Matukar kaga ana saban Allah a wani wuri da aka gayyace ka ko wani taro da aka abin nan, kar ka zauna. Idan ka zauna, duk wanda ya zauna ana sabawa Allah a wuri, ana kada kada a wuri kana zaune, ka kifa kai, ana bayyana tsareci a wuri kana zaune, to da kai da su fa duk ɗaya ne, ba bambanci. Duk wanda ya zauna ana cin mutuncin wani ko ana zagin wani, ko da bai yi magana ba, amma yana zaune a wurin, ya nuna ya aminta da abin da ake yi, to innakum idhan mithluhum, in ji Qur'ani, da kai da su da suke wannan barna din duk ɗaya kuke, ba ku da bambanci. Da haka wannan yake nuna mana cewa kada mutum ya bari ya fada cikin fushin Allah saboda biya wa wani bukata. Walima, idan wani ya gayyace ka taron biki ko walima, idan babu sabon Allah a ciki, ka zauna a yi walima da kai. Idan ka ga an shigo da mata ana kada kada ana rawa ana bayyana tsareci, tashi ka kama hanya ka fita, kada ka zauna. Dan idan ka zauna da kai da su duk ɗaya, ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye. An taba gayyatan wani bawan Allah wani wuri na kusa da shi, ya gayyace shi da Allah, malam muna gayyatan ka taron cin abinci. Ya amsa ya ce to mun gode, Allah saka alkhairi. Ya gayyace iyayensa, ya gayyace abokanai, akwai mutane duka ya gayyata. Da aka zo kusa ya ga ashe lamarin daban ne, an hada kayan kiɗa, an kawo abinci kala kala, ga mata da tsiraici suna ta shiga suna fita. Sai shi wannan wanda aka gayyata sai ya ce, yanzu wani ka yi min adalci da ka kira ni wurin nan, wani ka kyauta da ka kira ni wurin nan? Ya ce wallahi wannan wurin ba wurin zama na bane, wallahi ba zan iya zama a nan ba, ka yi haƙuri kawai ya tashi ya bar wurin. To kaga wannan shi ne imani. Bai kamata kana musulmi da addininka da ibadarka da tarbiyarka ka je ka zauna ana fusa ta Allah kana zaune kana kallo ba, da irin ɗabi'ar da yau mutane suke yi. Mutum ya zo ya tara biki saboda ya yi aure, ba kai kaɗai ka fara aure ba, saboda ka yi aure, ba kai kaɗai kai kaza ba, mutum yazo ya subhanallah yazo ya kira mata su rinka bayyana tsiraici, wallahi wannan ba daidai bane. Ai kada kade kaga uwar miji tana wurin, uban miji yana wurin, sirkai suna wurin, yaro yazo ya chaba rawa, yana rawa, yarinya tana rawa, a kama juna, a rungumi juna, wallahi wannan ba daidai bane yan uwana. Har a zo ana wani yanka kek yahudanci ne, ba addini bane, saban Allah ne, fusata ubangiji ne, rawa da rungumar juna a lokacin da ake biki haramun ne. Kuma yanzu ku shine sakamakon da za ku yi ubangiji, bayan Allah ya rufa muku asiri kun yi aure, Allah ya rufa muku asiri kun samu wadata, Allah ya rufa muku asiri kun samu kaza, sakayya da za ku yi wa Allah shine ku zo ku yi abin da za ku fitar da shi. Ba shi yasa ake zuwa a yi aure, a zo a haifi ƴaƴan, kaga ƴaƴan ba su da tarbiya ba, saboda tun a bikin an fusata Allah, Allah ya fushi da bikin. Tun a taron auren an yi keta dokar Allah, an yi abin da aka ga dama. Malam kaga ƴan mata, matan musulmi malam kamar ƴaƴan arna, tsiraici, wata ba ta da ma abin da ma za ta nuna, amma dan barna sai ta fitar da abun, ma ba daɗin gani ma, amma sai ta nuna shi. Wata gashin ma babu dan kirin da aka zaka ganshi, yadda ka san daukani kamar tana bacci aka raba gashin, amma wai ita ma sai ta saba wa Allah. Ke da baki da abin da zaki nuna ma, wai sai kin fushi, sai Allah ya fushi da ke. Ku gyara wannan, bai zai kai mu ko ina ba illa ya gadar mana bakin ciki da bacin rai da damuwa a rayuwar mu. Kuma mu abin da muke so, musulmi ya samu kwanciyar hankali, musulmi ya samu nutsuwa, musulmi ya samu arraha alqalbiyya. Da haka ya kamata mutane su kiyaye giba, yi da mutane yayin da suka shiga cikin cakuɗa da mutane, wannan bai da kyau. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, yanzu ɗayan ku zai iya cin naman dan uwansa, yana matacce dan uwanka ya mutu kai ta yankan naman sa kana ci, wannan fa shine daidai da giba da yi da wani in baya nan. Abu na uku, duk wanda yake banci kansa a gida, to zai samu al-khalasu min al-fitani wal khusumati, ya kubuta da dukkan fitintunu da kuma jayayya, zai samu siyanatu dini wa saunin nafsi anil khawdi fiha wa ta'arrud li akhtariha. Duk wanda yake banta a gidan shi, duk wanda ya lazimci gidansa, da manzon Allah yake cewa ka lazimci gidanka, haka annabi ya gaya maka, wal yasauka baituka, gidanka fa ya ishe ka, to zaka samu kubuta daga dukkan fitintunu da husuma, ba za a ji kana musu da jayayya ba. Amma duk inda ake zama majalisa, sai ka ji ana musu, sai ka ji ana jayayya. Wani lokacin a cire hula har da kutufu sai an kai duka ma, wani lokacin da nuna dan yatsa, me ya kai ka, ka tafi gurin matarka, tafi gurin ƴaƴanka, je ka zauna ka ci abinci a gidanka, ka hira da yaranka, bude Qur'ani ka karanta, je ka duba abin da zai amfane ka, ka zo ka zauna kana fitina, kana shiga cikin fitina, kana shiga cikin musu. Wallahi malam wasu idan suka zauna a majalisa sai su kwana suna musu. Dama akwai majalisai, wuraren zama na wasu mutane kawai, dama wurin musu ne kawai, darrar da ka zo zaka ji ana musu ana jayayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gari kuma da mun bayan da za a bar a samu abun husuma da tattauna ba, kullun garin Allah ya waye, sai an samu abun da ko gwamnati ta yi, ko ƴan kasuwa sun yi, ko malaman addini sun yi, ko wata kabila ta yi, ko an yi wani fashi, ko an yi kisan kai, ko an yi wani abu, gari ba yanda za a yi a waye gari, ba abun tattauna ba zai taɓa yiwuwa ba. To me maganin wannan? Lazimci gidanka, ka zauna a cikin iyalinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana yin magana akan fitina a duniya, yana sifanta ta, hadisi sahihi, hadisi Imam an-Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra, Mala Albani Allah ya masa rahama ya inganta hadisi, yace idza ra'aita an-nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabihi قلت فما تأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. أمر العامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي دلوك تشندك القوري المتاني على الاتشي باسد القوري kaga mutane suna zubar da alƙawari ba a cika alƙawari yanzu dan Allah ƴan uwana wannan lokacin ana cika alƙawari da yawa daga cikin mutane ba sa kula da alƙawari sannan amana in kaga tayi karanci yanzu sai na muku ƙarin bayani akan karancin amana yanzu kai ba a taba cin amanar ka ba kai yanzu amana nawa ka bayar aka cinye maka yanzu mutane ba tsoron su ake akan amana ba an ci amanar dukiya an ci amanar zance an ci amanar aure an ci amanar aikin gwamnati an ci amanar kasuwanci an ci amanar zamantakewa amini ya ci amanar amininsa aboki ya ci amanar abokinsa mata ta ci amanar mijinta miji ya ci amanar matansa ɗa ya ci amanar ubansa uba ya ci amanar ɗansa makoci ya ci amanar makocinta makocinsa yau cin amana ta zama ruwan dare Allah ya faɗa inna aradna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا دعما الله يشي من بجرد أمانا قسم ميدا قسيس كغاقر الأوكا دان أدم يدعوكا يشي شي زي إيا دان دعما ياكسا شي مي يوان زالين شي ند جاهين شي أتترد شي وانزا الله سلسل يشي إنك قونا أبو قدابي يافارو رشن شكا القوري دا شن أمانا تكان متاني توكا لازم شي جدنكا abu na biyu ka kama bakinka abu na uku ka riki abinda ka sani ka bar abinda baka sani ba abinda ka sani yi magana akan sa abinda ka sani yi tattauna akan sa abinda baka sani ba kama bakinka wada'a ma tunkiru ka rabu da al'amarin gama garin mutane hayaniyar gari rabu da ita jama'a wannan hadisi ne fa a cikin sunan al-kubra Imam an-Nasa'i ya ruwaito yanzu kuna shakka akan cin amana faruwar cin amana kuna shakka akan karya alƙawari to annabi yace idan ka karya alƙawari da cin amana ya yawaita a cikin wannan al'umma ka lazumci gidanka ka rage mu'amala da mutane ba sai nayi mu'amala da kai ba ma tukunna zan zo ka karya mu alƙawari na ba sai nayi magana ma tukunna zaka ce na ci mutuncin ka ko na bata ka ba yazo arwar abu sa'il khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yushiku an yakuna khairu malil muslimi ghanaman yatba'u biha sha'fal jibali wa mawaqi' al qatri yafir bi dinihi min al fitani hadisi imam al bukhari hadisi na 19 lokaci ya kusa ba saura kiris inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama a duniyan nan wato mafi alkhairin dukiyar mutum musulmi shine yan tumakinsa da awakinsa da zai rinka kiwo yana bin duwatsu yana cin ciyawa da itatuwa yana neman inda ruwa yake shayar da dambobinsa shine zaman lafiyar sa ya rayu a daji yana kiwon dambobinsa ya ci ya sha a can ya samu sallar jam'i da karatun alqur'ani da ibada shi yafi masa alkhairi yana waje sama da yana cikin mutane yana cakuɗa da su a cikin fitina yafirru bi dinihi min alfitani manzo Allah ya ce yana gudu da addininsa saboda faruwar fitina wanda yake zaune a gidansa ba ruwansa da abun da yake faruwa in kaga ya fita larura ce ta fudda shi ko dai ka ganshi a masallaci jama'a ce ta kai shi jam'i in ka ganshi a kasuwa to bukatarsa ta kasuwa ce ta kai shi kuma ba zai je ya zauna ya taya ne ba idan ka ganshi a ma'aikata to aikin sa ya kan shi in ka ganshi kuma ya je gona aikin gona to haka ake so rayuwar musulmi in ka ganshi a makaranta neman ilimi ya kai shi amma haka kurin mutum ya zauna ya shiga cikin rudu da hayaniya akwai hadari abu na hudu shine al-khalasu min ash-sharr ko min sharrin nas mutum in ya samu uzla yake banta to ya kubuta daga sharrin mutane saboda mutane suna iya cutar da kai ta hanyar yi da kai ko munanta maka zato ko kuma tuhuma ko kuma nufi-nufi na ƙarya da sharri a kanka in suna ganinka kuma suna tare da kai kai ma kuma za ka yi musu ba sai ka fita ka ga wani ne za ka zage shi ba sai ka haɗu da wani ne za ka yi maganarsa ba sai ka ga wani ko ka ji labarinsa ne za ka yi masa hasada ba sai ka yi kaza ba dan ka duk wanda يتشاكل مثاني ما لا يتشي ولا شك أن من اختلط بالناس وشاركهم في أمالهم لا ينفك من حاسد وعدو يسوء الظن به duk wanda ya shiga cikin mutane hayaniyar mutane rudun mutane to wallahi dole sai ya gamu da muhassadi da zai masa hasada da maki da zai munanta zato a gare shi sannan kuma da wanda zai kulla gaba da shi haka kawai mallan zaka waye gari yanzu fa rayuwar nan da ake kawo sai ga mutum yana fushi da kai yana gaba da kai me ka masa ba abin da ka masa sai ka ji mutum yana cewa wani ina ruwa na da wani wallahi ba ruwa na da shi ai haushin sa nake ji kai in banda kai ba banzan bazara to ka ja haushin sa akan me meye maka kaga mutum haka kawai ya daina kula ka haka kawai ya daina maka magana ko kaga mutum duk abin da ya same ka na ci gaba a rayuwarka ko me ya same ka na ci gaba a rayuwarka to in Allah ya so yadda baya farin ciki baya murna yana bakin ciki kuma ya zai kariya ka yanzu wani yana nan shi duk abin da yake damun sa idan ya ga wani ya ci gaba sai ya ji ba dadi saboda Allah ya jarume shi da ciwon hasada da haka ya ku mutane kada mu rinka mu'amala irin ta mu'amala irin ta wato munafikai kada mu yi wannan mu so alheri ga yan uwan mu mu guji sharri wa kawo kanmu da yan uwan mu abu na biyar fa'ida ta biyar an yanqati'a tama'un nasi anka wa yanqati'u tama'uka 'anil nas kwadayin mutane akan ka ko kai kwadayin ka akan abin hannunsu idan ka ne sance su kai nesa da su to ka huta duk wanda ya nisanci shiga cikin hayaniya da rudun mutane to yaushe zai je kwadayin wani abun hannun wani kar ku manta kwadayin abun hannun wani da sa rai akan kayan wani aibu ne a gare ka zubar da mutuncinka ne zubar da kimanka ne ana so mutum musulmi ya zama mai rike zuciyarsa mai hakuri da talaucinsa mai dogaro da Allah idan Allah ya baka ka gode wa Allah in bai baka ba ko ma gare shi ka nema ka ce ya baka amma mutum ya zama mai kwadayi mutum ya zama mai sa ido akan kayan wani idan wani ya saka riga kana bakin ciki kana sa ido kai me yasa baka samu ba idan kaga wani yana cikin walwalar arziki kana ta bincike akan sa ina ruwanka da shi kullun rayuwarka kai kwadayin abin da ke hannun wani shike gabanka to me ya ja maka wannan shiga cikin al'amuran mutane haka kuma su ma mutane za su zo su ta sa rai akan al'amarinka alhali watakila baka da shi baka da shi dan da kana da shi da kai musu to amma idan kake banta gefe basu ma san kana da shi ko baka da shi ba to da ka huta da su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana al-inqifa din nan mutum ya nisanta ya kebanta ya rinka ibada ya lazimci gidansa din nan wannan yana maganin fa abubuwa masu tarin yawa Ali bin Abi Talib yake cewa ya ati ala nasi zamanun yakunu al-afiyatu fihi asharata ajza Allah zai kawo mutane wani zamani zaman lafiya a cikin zaman wannan zamani ya kasu kashi kashi 10 tis'atan minha fi i'tizalin nas Ali bin Abi Talib yace abu tara a cikin waɗannan abubuwa na zaman lafiya da kai da mutane kaurace mutane gudun mutane haka Ali ya faɗa ga larabcin ya'ti 'alan nasi zamanun takunu al-afiyatu fihi asharata ajza tis'atan ko tis'atun minha fi i'tizalin nas zamani zai zo zaman lafiya a rayuwar duniyar abubuwa ne guda 10 wanda yake so ya zauna lafiya a duniya sai ya kula da wani abuwa guda 10 Ali bin Abi Talib yace tara daga cikin su gaba daya magana ne akan ka gujewa mutane shine dan ka samu zaman lafiya wahidatun fi samt dayan kuma kame baki duk wanda shirinsa ya yawaita to sai ya fi mai surutu zaman lafiya duk wanda kuma surutun sa ya yawaita komai da komai darkace kai ne can to kurakuran sa kuma sai sun yawaita haka malamai suka faɗa Ibnul Qayyim Allah masa rahama yana faɗa cewa wa kam jalabat khultatun nasi min niqmatin wa dafa'at min ni'matin wa anzalat min mihnatin wa attalat min mihnatin wa ahallat min raziyatin wa awqa'at fi baliyatin wa hal afatun nasi illa an-nas Allah jikan Ibnul Qayyim yace nawa nawa ne bincike ya tabbatar cewa cakuda da mutane yana jawo wa mutane bala'i da azaba wa kam jalabat khultatun nasi min niqma khultah cakuda yau kana can yau ka fada nan yau kana can ka fada nan wannan yakan jawo nikima azaba sannan kuma yana kawar da ni'ima sannan kuma yana jefa mutun cikin jarrabawa sannan kuma yana ainihin lalata wani alheri da ubangiji da zai baka wa attalat min minhatin sannan kuma yana jefa mutun cikin wata fitina da raziya sannan kuma yana fadawa cikin bala'i yace yo wahal afatun nas illa nas yo akwai wani aibu na mutane in ban da shiga cikin su ka shiga cikin su ka je ka cakuda su ku tabarna to a cikin su din zaka debo zunubin da zai kona ka da haka duka wannan in yana nuna mana wani abu muhimmancin mu lazimci zama a cikin gidajen mu sannan kuma a wani lokacin idan mutun ya shiga cikin mutane ne zai gamu da wawaye sai masa wauta in nace wawaye haduwa da mutane yakan saka hadu da mara mutunci mara kirki mara daraja mara kimanta mutane ga su kamar haka zamantakewar yau da gobe tana nuna cewa a cikin mutane akwai waɗanda suna da karancin tarbiya ba su san yadda ya kamata su san girman masu girma ba yanzu wani daga zama da shi in kana tattaunawa da shi zaka gane wawa ne shi me laifinka saboda ka sake masa fuska kana masa dariya kana zama da shi inuwa daya wannan faragar wannan lokacin da ya samu yana zaman tattaunawa da kai wannan zai sa irena ka shi bai san mutunci ba akwai wanda yadda ka san jaki haka yake kwakwalwar kamar ta jaki ne wal iyazu billah idan ka mutunta shi ka girmama shi shi kuma a lokacin zai hauka ya taka kai wulakanta ka akwai wannan abun hawa zaka zo yau fa a cikin al'umman namu kana tuka abun hawa kana tafiya haka kurin wani karamin mutum wanda bai kai ya kawo ba wani kuskure zaka yi masa ko shi ya ma kuskure kawai da ya juya ko sai zage ka sai dora ma ashir sau nawa mai babur zai ga mutum yana cikin mota da babbar rigarsa da mutuncinsa da iyalinsa da darajarsa wallahi sai dora masa ashir nawa ne mai mutunci zai fita a zage shi wani ya fita irin wannan wani bai kai ya kawo ba ya zage shi har gida ya koma yana kuka a mota saboda shi ba a taba mai irin wannan zagin ba kuma bai mai komai kawai yana cikin tuka motarsa shi ya kuskure ya zo ya haura masa ya taba shi kuma ya zage shi ya zaka yi tsayawa zaka yi ku yi zage zage da shi a mota ya zaka yi kai kaza da sauransu to ana fita da cakuda da mutane yakan sa mutum ya gamu da bacin rai ya gamu da bakin ciki wani irin wannan masu mummunan dabi'ar masu zagin mutane musamman masu ababen hawa na haya kaga mutum tarbiyarsa bakinsa tarbiyarsa zagi da dura ashar wataƙila zaka je ka zagi abokin babanka wataƙila zaka je ka zagi mahaifinka wataƙila zaka je ka ci mutuncin mai mutunci wataƙila shugabanka ne wataƙila malaminka ne wataƙila kaza ne wataƙila kuma zaka zagi wanda in ka zage shi zaka san nan gaba ba zaka sake zagin wani ba kuma yana da kyau mutum wata rana ya hadu da irin waɗannan za su gyara masa zama saboda duk mutumin da yake dan taurin kai ne mara tarbiya ne to ya kamata a mai addu'a Allah ya hada shi da wanda zai gigita shi wata rana ya gyara mai zama dan ya san cewa ba kowa ake zagi ba ba kowa ake cin mutunci ba wani yazo irin masu zage zage nan haka kawai sai zagi wani mutum yana cikin mota ya dura masa ashir ya leka yace yace me na maka an zage ka kai din abu kaza yana kan titi kawai mutumin nan sai ya faka mota akan titi sai ya fito wato da ya fito sai ganshi kaya guda irin mutanen nan ne jibga jibga Allah ya ba su ma'ana yalwar jiki da kyar tukunna kafin ya fito ma tumbinsa ma sai da ya riko shi haka tukun ya fito da shi ya zo ya kafe ya tsaya ce kai wa kaza ga ni kaza ga sai ce babba wallahi ban san kai bane ba kaji wai sai ce wai babba wato ya ga bala'i dan ya ga babba in ya tunkare shi da shi da babur din nasa zai iya nike su a wannan wurin to kaga ba wajen zukatan mu su zama suna da kyakkyawan alaka da Ubangiji tabaraka wataala wanda shine babban manufar wannan littafi at-tabattul wal inqita'u ila Allah mutum yake manta zuwa ga Allah tabaraka wataala ya yanke alaka da mutane sai abin da ya zama na dole da kuma shagaltuwa da zikirin Ubangiji wannan yana taimaka zuciyarka ta zama koyo shi tana allake da Allah daman fa abin da ake da bukata bawa ya mutu zuciyarsa tana hade da Ubangiji bawa ya mutu zuciyarsa tana kaunar Allah duk bige-bigen da ake duk make-maken da ake duk abin da ake so dai Allah ya dauki ranka mutuwarka ta zo kana da alaka da mahalicci tabaraka wa ta'ala daga ciki akwai zikiri Allah ce wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila a cikin suratul muzammil manzo Allah yana cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ina kwana Allah ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni daga cikin wato mafi girman ni'imomi shine al-iqbalu ala Allah mutum ya fuskanci Allah tabaaraka wa ta'ala ya bauta wa Allah tabaaraka wa ta'ala sannan kuma ya fuskanci ubangiji tabaaraka wa ta'ala idan alheri ya same shi ya tuna Allah ne ya bashi idan ya gamu da akasi ya tuna Allah ne ya dora masa sannan kuma ya rinka kokarin dauke kewa da Allah kaman ya dauke kewa da Allah yawan karanta alqur'ani yawan zaman salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yawan zikiri ka zauna kurum wata rana kai ta subhanallah 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 walhamdulillah walhamdulillah cikin nutsuwa wata ranka ta salatin annabi iyadu wata ranka bude alqur'ani ka ta karantawa ka kore komai ya zama wannan qur'anin shine gaban ka kaga yadda zaka samu rayuwa mai dadi in an ce at-tabattul a larabci yana haduwa ne ta hanyar abuwa guda biyu akwai ittisal akwai infisal at-tabattul wa tabattal ilayhi tabtila yana daukan al-ittisalu yana kuma daukan al-infisal dole sai da su al-infisal shine zuciyarka ta rabu da dukkan abubuwa na hududin nafsi san zuciya shine al-infisal kafin kai tabattul fassara tabattul sai kai al-infisal ka raba zuciyarka da san zuciyar da yake cin karo allati wato ashay'u alladhi yuzahimu murad Allah wanda yake cin karo yake contradicting manufofin ubangiji tabaaraka wa ta'ala ka cire fushi ka cire hasada ka cire kiyayya ka cire gaba ka cire fada da dan uwanka da jin haushi wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wannan fushi wannan kiyayya wannan hikidi wannan rike dan uwanka a zuciya ba a shiga aljanna da shi ya dan uwana to dole sai kai wannan al-infisal al-ittisal kuma shine wato bazai la tastati'u al-ittisal illa ba'da al-infisal sai kai infisal sannan kai ittisal ka yanke dukkan wani abu hududud dunya hududun nafs da san zuciya da san duniya da kin gaskiya kai infisal ka rabu da su sai kuma kai ittisal sai ka hadu da Allah kenan tabaaraka wa ta'ala shine ittisalul qalbi billah zuciya ta hadu da Allah tabaaraka wa ta'ala ta fuskanci ubangiji wannan shine wa tabattal ilayhi tabtila in an ce wani kai tabattuli to ana nufin kai al-infisal sannan kuma kai al-ittisal ka kori datti ka jawo alheri ka kori barna ka kulla alaka da ubangiji tabaaraka wa ta'ala wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske sannan daga cikin abubuwa da su yake mutum zuciyarsa ta zamanto tana da alaka da ubangiji kamar yadda nayi bayani Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asali wa la takun min al-ghafilina innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun cikin suratul a'rab wata ayar Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما اشكن سوره الاحزاب برمو دان دوكي كيوا ده ودانن ايويي غدا بيو cikin ayoyin alqur'ani mai girma ubangiji tabaaraka wa ta'ala cikin ma'anar wadannan ayoyi ayoyin farko na suratul a'raf aya ta 205 zuwa 206 ka ambaci ubangijinka tabaraka wa ta'ala kana mai kankan da kai kana mai koye wannan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala kana ba kana yi kana bayyana wa wani yaji ba ba kana zikiri kana yi ka cutar da wani ba ba kuma kana yi dan mutane su san kana yi ba sannan kuma kana yi safiya da maraice kar ka zama cikin gafalallu wanda suka bar Allah ba sa ambato ba sa zikiri gafalalle rafkananne wanda duniya ta aure shi shine wanda baya zikiri me zikiri ambaton Allah tabaraka wa ta'ala me zikiri tunawa da Allah tabaraka wa ta'ala akwai zikirin shiga gida addu'a shiga gida akwai na fita daga gida akwai na zama akwai na tashi duk wanda ya zauna a wuri manzon Allah yana cewa ya ambaci Allah ya tashi yace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yace duk zunubin da ya diba a wannan wuri an yafe masa ka haddace wannan addu'ar wanda annabi yace idan an zauna a majalisi a karanta ta ka haddace ta ka rike ta ka iya idan za a shiga masallaci ana zikiri idan za a fito ma ana yin zikiri in za a kwanta bacci ana zikiri idan aka tashi a bacci ana zikiri in za a hawo mota ana zikiri in an sauka ma ana zikiri in za a ci abinci ana zikiri in an gama cin abinci ana zikiri mallan akwai wata rayuwar da dan adam yake baya ambaton Allah to wanda ya zama gafalalle da Allah ce wala takum minal ghafilina shine wanda baya yin waɗannan azkar din gabaki daya jama'a rayuwar dan adam mutum musulmi baya rayuwa mai dadi rayuwa mai taste rayuwa mai dandano in baya zikiri baya ambaton Allah baka kiran Allah baka tuna Allah baka dauki kewa da ubangiji tabaraka wataala wallahi baka taba jin dandano rayuwa mai dadi ba wala takum minal ghafilin lallai waɗanda suke mutanen kwarai sune wanda ba sa yin girman kai wajen kiran Allah tabaraka wataala suna yin tasbihi wa Allah tabaraka wataala suna sujjada gare shi dan haka Allah ya kira cikin suratul azab ayata 41 zuwa ayata 43 ya kun da kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kaseera sannan ku yi mai tasbihi tasbihi mai tarin yawa safiya kuma da maraice akwai zikiran safi akwai zikiran yamma Allah ya saka mai hisul muslim da alkhairi ya dauke mana wannan nauyi bai kamata mutum musulmi ya wayi gari ba da littafin hisul muslim hisnul muslim hisnul muslim kaji ma'anar hisnul muslim katanga kariya ga musulmi abinda mutum zai samu tsaro a cikin ku akwai wanda baya son a tsare shi a cikin ku akwai wanda baya son kariya akwai cikin ku akwai wanda baya son maganin baki akwai cikin ku akwai wanda baya son Allah ya kare shi daga hasada da kiyayyar masu kiyayya da sa idan masu sa ido da gabar abokan gaba da bakin cikin masu bakin ciki a cikin ku ba wanda ba kwa son ba wanda yake son Allah ya dawo masa da ni'imar sa ya dawo masa da lafiyar sa ya dawo masa da arzikin sa ya dawo masa da tarbiyar iyalin sa ya dawo masa da kasuwar sa ya dawo masa da noman shi ya dawo masa da ofishin sa da kujerar sa a cikin ku ba wanda yake bukata ka rike zikiri daka bai kamata mutum musulmi ya wayi gari a gidansa babu wannan littafin hisnul muslim ba ya kamata kana da shi kana haddacewa zikiran da ake da safe zikiran da ake da yamma zikiran da ake yanzu a kwanta bacci zikiran da za a ake idan aka tashi bacci wannan yasa kake gani aljanu sun mamaye mana gidajen mu matarka aljani danka ma aljani ko yarka aljana kai ma kana ta fama da aljani ga mugun sihiri da yake faruwa a wannan zamani yau bini-bini da mutum ya ga ka tsaya mai a gaba kawai sai je tafka maka sihiri jama'a sihiri fa gaskiya ne yana faruwa wallahi jama'a tsafi da wani yake wani fa gaskiya ne yana ci fa in nace yana ci zai iya kama ka fa ya zaka ba wa kanka kariya daga sihirce sihirce da tsafa tsafe shine ka kama zikiri ka kama ambaton Allah addu'ar kwanciya bacci addu'ar tashi addu'ar safiya addu'ar maraice kana yi ibnu qayyim Allah masa rahama yana bayani dangane da jikin da ake masa zikiri ake ambaton Allah da wanda ba a ambaton Allah yace bambancin su ba kadan ba yace kamar gini ne wannan ginin wannan ginin da zaka dauko alli ka jife shi dashi sai dai ya bugi wannan ginin sai dai ya fadi saboda me yana da karfi an hakkama shi an inganta shi amma idan bai da karfi fa abu kadan idan ka jefi tsinke da shi sai ya kwantar da shi saboda bai da karfi dan haka wanda yake da karfin zikiri yake da karfin ibada yake da karfin rike Allah to zaka ga in masifa ma ta zo ba ta kasafe take tasiri akan shi ba kula da wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ɗan uwana musulmi babban abin da ake so ki samu kyakkyawar alaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan da abin da zai sa zuciyarka da mutum kusa da Allah shine rashin rena karamin laifi da kuma zinubai wani malami yana cewa idan ma aznabta zamban fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man asaita matkar zaka aikata wani zinubi kakka duba karancin zinubin ka duba waye ya hana ai zinubin idan babanka ya bada umarni kada ka ga wannan dan umarnin bai kai ya kawo baka ce ko baka yi ba ba komai a ka duba girman wanda ya bada umarnin idan babban mutum yace kar ayi kaza to kar ka duba dan wannan abin da yace kar ayi karancin sa a ka duba shi girman wanda yace kar ayi dan haka idan ka zo zaka saba wa Allah ko mun karancin saban Allah to ba zunubin zaka duba ba shi ubangijin da yace kada a saba wa Allah shine ake dubawa dan haka daga cikin masifa da take damun mu yau shine rena laifi rena zunubi sune muhaqqiratu zunubi kenan wallahi ka dena kallan haram da kallan ai wannan karamar haram ne wannan babbar haram ne a wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kuna tsammanin karami ne amma babba ne a wajen Allah manzo Allah ce iyyakum muhaqqiratu zunub ku yi nesa da yan kananan zunubi ko rena zunubi a ce bai kai ya kawo ba zunubi karami aitayin ana ganin karami ne yace fa innahunna yajtami'na ala ar-rajul hatta yuhlikanna ko hatta yuhliknahu wallahi kananan zunubai suna haduwa akan mutum a hankali har sai sun halakar da shi yace kamar mutane ne suka zauna a wani wuri a daji suna so su gasa wani abu ko su kona wani abu suna neman abin da za su hada na makamashi babu sai aka ce a shiga daji wannan ya dauko tsinke wannan ya dauko itace wannan ya dauko kara wannan ya dauko kaza suna yi sai suka hada sai da suka tara abu da ya kai dutse babban wuri da wannan abin da suka tsatsanto manzo Allah ya ce me rena zunubi to kaman irin waɗannan mutane ne kai yau kadan ana tara maka kai yau gobe ana tara maka ka ƙara wani ana tara ma ba kana ganin kadan kadan bane innal jibala min al hasa suka ce dutse babban dutse kansa ya zama babban dutse ne ta hanyar tara kananan duwatsu aka hada ya zama babba dan haka duk wanda yake wasa da zunubi yace wannan karami ne bari yayi shi to wallahi lokaci gajere musamman wannan lokaci da ake saban Allah da yawa wallahi sai zaman to maka babba kamar sali qaumin nazalu arda falatin fa hadara sani'ul qaumi fa ja'ala ar-rajulu yantiqu ko yantaliqu fa yaji'u bil 'udi war-rajulu yaji'u bil 'udi hatta jama'u sawadan fa ajjaju naran wa andaju ma qadafu fiha da wasa wannan ya kawo itace wannan ya kawo itace wannan ya dako har sai da suka hada abinda za su kona abinda suke so su kona ko su gasa abinda suke so su gasa ibn al-qayyim yana fada Allah ya masa rahama yace ash-shaytanu idha ayatu al-hiyal fi ifsad al-abd wa azma wa qaru Allah fi qalbi al-abd hawana alayhi as-sagha'ira wa qala la إنها تقع مكفرة بجناب الكبائر حتى كأنها لم تكن وربما مناه أنه إذا تاب منها كبائر كانت أو صغائر كتب له مكان كل سيئة حسنة فيقول له كسر منها ما استطعت ثم اربح مكان كل سيئة حسنة بالتوبة ولو قبل الموت بساعة الله أكبر ابن القيم يكي بعد العبادي چه شي شي دن إذن دكا مصحيوني ده هيلولي suka gagare shi wajen lalata bawa. Shedan yana da hanyoyi sun fi miliyoyi da zai halakar da bawa idan ya bi can ya gagara, ya bi can ya gagara, ya bi can ya gagara, ya tabi ya zai yi ainihin halakar da dan Adam. Kuma tsoron Ubangiji, biyayya ga Allah, kwanciyar hankali da bawa yake samu da Ubangiji ya girmama a cikin zuciyarsa, to sai ya ce wannan babba ne, bari in yi masa dabara, bari in maida masa yan ƙananan zunubai in ce ai ba komai bane. Hawwana alaihi sazaira, inji Ibn al-Qayyim, yace sai ya maida maka zunubi, sai ce ai kaza, ai ba wani abu bane, kawai kai dan kallon mata, dan ka danyi abu da mata, dan ka je ka danyi rashin gaskiya, dan ka dan taba ƙarya daya nan, dan ka je ka zalunci wani kanan, dan ka indai ba wani babban zunubi bane, shedan sai ce ma kawai kai ba kana istighfari ba. Sai ce ai kananan zunubi ma, ai manya, in mutum baya manyan zunubai, to rashin yin manyan zunuban nan sukan yafe masa kananan zunubai. Shine innaha taqwa mukaffiratan bishinabil kaba'ir hatta ka'anna lam takun. Kai sau da yawa shedan yakan sawa mutum burin rubbama mannahu annahu idza taba minha. Shedan zai iya sa mutum a zuciyarsa ya ji cewa idan ma ya tuba daga wannan zunubi, manya ne ko kanana ne, to ai kowane mummunan laifi ma ba za a rubuta mai lada ba. Ka duba sharrin shedan. Sai shedan ya ce ai in ka aikata laifi, in Allah ya yafe maka, ai maimakon wannan laifi da aka aikata an yafe, za a dawo maka da shi kyakkyawa ne. Sai ya ce to ai gunda kai laifin, a yafe maka, a maida maka kyakkyawa, akan ma baka yi ainihin laifin ba gabaki daya. Subhanallah. Sai ya ce kassir minha mastata, kai ta yin kananan laifi, kai ta yin kananan laifi, iyayen da kaga dama, iyayen da ka samu iko, sannan kuma karibanci gurbin kowane mummunan aiki guda daya, zaka samu kyakkyawa. Har shedan yana gaya mutane wannan la ilaha illallah, mala yace wa hadha min talbisi iblis wa min makri al-abdi ala maulahu. Kuma yana da cikin makircin da shedan yake sa bawa yayi wa bawansa subhanahu wa ta'ala, Ubangijin subhanahu wa ta'ala, kuma zai samu mummunan khatima. Wato abin da ake jin tsoro shine mutum yazo ya lazimci wani zunubi yana aikata shi, daga baya ashe mutuwa ta zo masa bai sani ba. Mala malam mutuwa tana bin mu, ajalin mu yana bin mu, ajalin mu yana bin mu dare da rana, muna gudu, ajalin mu yana bin mu, muna gudu, ajalin mu yana bin mu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mutuwar da kuke guje mata, mutuwar da kuna ganin baza ta same ku ba, to zaka kare gudu. Ita yadda mutuwa take, sai ka gama gudun ka, kana numfashi ya kusa kashe ka, kana tsaya sai ka ganta a gaban ka, ba wai ta baya zaka tare da, a gaban ta zaka ganka, zaka ganta. Ibn al-Jawzi yana cewa ya mani tamana ala amrin yasirin fakhan, ya wanda ya amuntu da karamin zunubi ya ha'inci kansa. Kace bari ka aikata karamin zunubi, ka aikata ka ha'inci kanka. Yace kaifa tarju bi tadallika ridad dayyan, yaya zaka tsammaci samun yardar Ubangiji tabaraka ta'ala ranar tashin kiyama, ranar lissafi, alhali ka ha'inci kanka, kana cewa bari ka aikata karamin zunubi. Wallahi akwai hadari kwarai da gaske. Wanda daga cikin wato magabata na kwarai yana cewa wallahi wata rana loma ce gwaya daya na dauka, loma daya na dauka na ci ba tawa ba, ta haramta laifi, yau gani shekara hudu duk abin da na taba sai ya lalace, duk abin da na taba sai ya lalace. Zan maimaita wannan maganar. Wani daga cikin magabata yana cewa loma kwaya daya na taba ta haram, na ci na sa a baki na ta haram, yau gashi yau na shekara hudu duk abin da na sa a gaba sai ya lalace. Abin da nake so na kai gare ka shine wallahi aikata zunubi da laifi, rungumar sabon Allah tabaraka wa ta'ala yakan lalatawa bawa mai imani, yakan lalata masa rayuwarsa yana mai da shi baya. Ku yi hakuri, bari in ba ku labarin wani bawan Allah wanda masifa ta same shi saboda saban Allah. Malam mutum ne da Allah ya masa arziki. Ku saurari wannan kissa. Mutum ne da Allah masa arziki, ya masa rufin asiri, yana jiye miliyoyin kuɗi. Kuɗi cash cash baya na aljihunsa da na account ɗinsa nasa kurin ba na mutane ba, baya zama ƙasa da miliyan kaza, miliyoyi sama da miliyan 10 20 30 40 50 wannan kurin a zaune suke a banza ba abin da za a yi da su. Harka ce yake, babbar harka, duk abin da ya taba malam Allah buɗa masa yake yi. Yace, amma malam, abin da nake so na ce maka, wannan da izininsa shi ya bani izini, yace wallahi malam, ka gaya mutane ni kan na gamu da bala'in da bana so dan uwana ya fada. Yace wallahi malam, zina ban san iya zinan da nake yi ba. Yace wallahi, nakan sa ayyo min odar mata da jirage, duk inda aka bani labarin wata mace ta kai ta kai, sai in sa a dauko ta in biya mata kudin tikitin jirgi ta zo ta same ni, wacce kuma ba za ta zo ba, ni zan buga jirgi dan in je ne zina da ita kuran. Ka duba, inna lillahi. Yace da wannan arzikin da Ubangiji ya bani, yace malam, kar ka manta, ina da iyalina, ina da matana, ina da ƴaƴana, amma ban san adadin ƴaƴan mutane, ƴan mata, ƴaƴan mutane, ƙananan ƴan mata, ƴar jami'a, ƴar kwaleji, ƴar sakandare, mutum na lalata ba, ban sani ba, ban san adadi ba. Yace, ina cikin wannan abu, ina cikin ganiyar samuna. Wallahi malam, sai karayar arziki ta zo min. Yace, abu na biyu malam, sallah fa ban damu da ita ba. Kai, zan iya ce maka malam, bana yin sallan nan, sai dai yara a kasuwa su je su yi sallah, amma ni ba zan yi ta ba. Wata wai juma'a ana tafiya, juma'a ana daukan sallaya, ina office ina, ina harkokina, kuma kuɗi zuwa suke yi. Yace, ba zan boye maka ba, sallar ma ban damu da yin ta ba, bana yin ta, saboda kawai ido na ya rufe wannan kuɗi, wannan kasuwanci, wannan juya naira, wannan juya dala, wannan odar kaya, wannan kaza da nake gani nake haka, zan dawwama kuma gani nake in na mutu ma ina cikin wannan jin daɗi da yalwa. Yace, haka ne tai malam, da Allah ya zo kariya ni, wato bai min kariye da wasa ba, da sannu ba, kariya ya kariya ni, na kareya sosai, na gigita, ya gigita. Yace, wallahi malam, sai da na wayi gari naira 100 tawa bana iya ma'amganin ta rike ta a karamin lokaci, ni da nake juya miliyan 100, sai da na wayi gari naira 100 tawa, wallahi sai ta gagare ni. Yace, nakan wayi gari wani lokacin shinkafa da wake da zan ci in saka a ciki na, sai ya gagare ni, malam, ga uban bashi a kaina miliyoyi barkate, Allah ya jarabe ni da cin bashi, Allah ya jarabe ni da karyewar dukiya. A takaice, sai da na tattara kayana, na gudu, na bar garinmu, na bar iyayena, na bar ƴan uwana, na bar iyalina, na bar kaza, na bar kaza, na gudu ina neman sa'ida. Yanzu na dawo na gane kuskurena. Yace, malam, ka gaya wa mutane da Allah ya musu wadata, su daina amfani da wadatar da suka samu suna sabon Allah. Ina masu arziki da Allah ya ba su arziki, masu kuɗi da Allah ya ba su kuɗi, masu mulki da Allah ya ba su mulki, masu sarauta da Allah ya ba su sarauta, suke amfani da kujerunsu na sarauta, suke amfani da mulkinsu, suke amfani da daman suke sabawa Allah. Inna rabbaka labil mirsat, ubangijinka yana nan a madakata, yana kallonka, yana ganinka, kuma wallahi sai Allah ya yi maganinka, ba zai kyale ka ba akan barna da ka zo kana yi saboda ka samu wadata, saboda ka samu yalwa. Wasu zaka ga sun samu manyan kujeru, suna amfani da wannan manyan kujeru, suna lalata matan mutane. Ina waɗanda suke lalata mata abokanan aikinsu? Mutumin nan, ka ji tsoron Allah, ƴar uwarka ce matar wani ne, ta zo tana aiki, larura ya kawo ta don neman rufin asiri, amma a wurin aiki kana neman ka lalata matar wani. Wannan ƴar wani ce, ya bata dama ta zo ta yi wannan aiki, bata da aure, amma kana ƙoƙarin ka lalata mata rayuwa. Mutum nawa ne suke da wannan ɗabi'a na lalata matan aure da lalata ƴan mata a wuraren ayyuka? saboda sun samu dama wata kila shugaba ne shi wata kila yana da kuɗi wata kila yana da kaza ina wanda suke attajirai ne saboda sun rike abun duniya sun mallaki wani abu na duniya suke amfani da wannan dama suna cutar da ƴaƴan mutane ina masu luwadi masu neman maza ina waɗanda suke neman maza mutum yazo yana da rufin asiri ya kama neman namiji dan uwan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ka manta manzon Allah ya faɗa cikin hadisi uktulul fa'ila wal maf'ul bihi ku kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi gabaki daya hukuncin mai luwadi kisa ne ina wanda komai halal ne na sha da ci a bakin sa mutum zai je taro yana musulmi a gayyace shi fati a bashi giya sha saboda kana da karancin tunani wai ai wayewa ce ya zaka zo a baka drinks ka zo sai ka wari ka duba lalacewa wani fa biki yazo yi biki wai ya gayyato mutane ya gayyato wanda yake da musulmi da wanda ba musulmi ba kawai je order giya da lemo da ruwa da giya da komai aka ce wane ya kana musulmi kake kawo giya cha to me a ciki ka gayyato mutane da yawa dole ka entertain su ka ba su abin da suke so kai a cikin damar da ubangiji ya baka zaka fusata Allah saboda Allah ya baka kudin da zaka ce giya saboda Allah ya baka kudin da zaka ce ruwa saboda Allah ya baka damar da zaka yi kaza baka tunanin fushin Allah baka san albarka a cikin wannan abin da ka sa a gaba to da yawa mutane malam wadata takan sa mutum ya manta da Allah mulki yakan sa mutum ya manta da Allah da yawa rufin asiri yakan sa mutum ya manta da kusancin ubangiji kaga mutum da yana da wadata baya zuwa sallar juma'a kaga mutum da ya samu rufin asiri baya zuwa jana'iza kaga mutum da ya samu rufin asiri baya zuwa gaida mara lafiya an dauke maka wannan nauyi ne dan saboda kana da wannan matsayi idan mutum bai samu ba ya ta kuka Allah ba ni Allah ba ni Allah ba ni yayin da kuma Allah ya baka sannan kuma ka zo kana fada da Allah kai fada da Allah da arzikinka kai fada da Allah da rufin asirinka kai fada da Allah da damar da ubangiji ya baka me kun karaye gidanka da addini karaye gidanka da son Allah karaye gidanka da son manzon Allah karaye rayuwarka da biyayya ga Allah ka nemi albarka a wajen Allah ka nemi albarka a wajen bayin Allah sai ka wayi gari baka da aiki sai fada da Allah ina fir'auna idan mulki kake ji da shi ina karuna idan dukiya kake da shi kake ji da ita inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim qur'ani yace wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu alfarihin wabtaghi fi ma ataka allahu ad-dar al-akhirah ya kai qaruna wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk kajid qur'ani mala ka kyautata kama yadda allah ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ard kada kai barna a bayan kasa saboda allah ya baka arziki wannan mai kudi ne ake magana da shi qaruna je ka karanta qur'anin ka idan ka manta wala tabghi al-fasada fil ard inna allaha la yuhibbu al-mufsidin ka san me qaruna yace qala inna ma utituhu ala ilmi indi da qaruna ya sha dagawa saboda ya sha kudi ya sha dukiya sai yace ai wannan ilimi na ne ya bani azo ai mun magana Allah wayo na ne ya bani lokacin da nake samun kudi lokacin da na tara kuna ina za a zo a dame mu da wa'azi a ce mana mu bi Allah karkabi ka zauna karkabi Allah waye asara in ka shiga wuta Allah ya kona ka waye asara har an ce wai ka bi Allah wai kana cewa wai an takura ma an ce ka bi Allah ana neman ka ana kiran ka kar ka shiga wuta kana so sai ka kone dole qala inna ma utituhu ala ilmin indi Allah ya ce yanzu qaruna bai sani ba awalan bai sani ba cewa anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa Allah ya halakar da kafin zuwan Karuna karnoni karnoni waɗanda sun fi shi dukiya sun fi shi tara arziki fa khasafna bihi wa bidari al-arda wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin Allah ya nitsar da Haruna a cikin Haruna a cikin ƙasa ya dulmuyar da shi babu kuma wanda isa ya taimaka masa ba wanda isa ya agaza masa dan haka wadata kada ta sa mutun yazo ya manta da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya koyan uwana daga ƙarshe ku sani cewa duk yanda mutum yayi sakaci da karamin zanubi wallahi sai ya zamanto masa babba kuma ku sani karamin zanubi shine yake lalata lada na babban aiki abinda nake so in rufe mana da shi wani hadisi na Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, Allah yake cewa mun ji manzo Allah yake cewa, Abu Huraira yake cewa mun bude Khaibar, mun je mun bude Khaibar da yaki, falam naktanim dhahaban wala fidda, ba mu samu ganimar zinari ko azurfa ba, abinda muka ganimta muka samu ganima shine shanu da kuma raquma da kaya da sauran abubuwa. Muka juya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa Wadil Qura. Akwai wani bawa da ake ce da shi wato Midam, bawa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda wani ne ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ana ce da shi Ahdu bani Ad-Dibab, mana shine ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bawa mai suna Midam. Yace shi wannan Midam bawa ne na Annabi, yana taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wata rana gashi nan ya tsaya yana gyara sirdin dabbar da Annabi zai hau a lokacin yakin Khaibar, sai ga wani ya harbo kibiya daga cikin kafirai, kawai sai ya samu wannan bawa Midam sai ya kashe shi. Mutane suka ce hani Allahu shahada, kai wannan bawan Allah yayi shahada, ya dace, yayi shahada, ya dace, bawan Annabi ne, yana gyara dabbar Annabi, yana kula da al'amuran gidan Annabi, shi kan ya muri, gashi ya mutu, yayi shahada, an kashe shi a wajen yaki. Manzo Allah ce bal wallazi nafsi biyadihi, bari dai na rantse muku da wanda raina yake hannansa, inna shamlata allati asabaha yawm Khaibar, riga da ya dauka a cikin ganima min al-maghnabi, rana yakin Khaibar, akwai wata riga da lam tusibha al-maqasimu, ba a yi rabo ba, ba a raba ba, ya je ya lallaba ya dauke. Ina so ka lura da wani abu, wannan fa bawa ne a gidan Annabi yake, mai kula da dabbobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai kula da kaza, mai yi wa Annabi hidima, amma ya lallaba a cikin kayan ganima, ba a raba ba, ya ware nasa, ya dauka, ya koye, yayi amfani da shi. Manzo Allah ya ce la tashtailu alayhi nara, gata nan tana bunka masa wuta a cikin kafarinsa. Ina magana dan gidan Annabi ne, ina magana a gidan manzo Allah yake hidima, ina magana dabbar manzo Allah yake kulawa, abu daya da ya dauka subhanallahi alazim ya zama dalilin da zai sa ya shiga cikin wuta. Sai ga wani ya zo da yaji wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zo da igiyar takalmi, yace ya rasulullahi ga tana dawo da ita igiyar takalmi, waya dai ko kwabiyo, yace wannan haka na dauka manzo Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kai shirakun aw shirakani min narin, igiyar takalmi daya ko igiyar takalmi guda biyu na wuta ce ka dauka, da ka rike igiyar takalmin nan guda daya, wallahi sai ka shiga wuta saboda dalilin wannan igiyar takalmi da ka dauka. Wannan hadisin akan sa zamu dakata, yana nuna mana hadarin waɗanda Allah ya ba su dama akan dukiyar al'umma suke rubda ciki akan ta, barayin gwamnati, barayin arzikin mutane, duk wanda ya dauki kwabon wani, ya rabbi ya Allah ka raba mu da mutuwa da cin hakkin wani, Allah ya Allah ka cire mana kwadayin kudin wani, dukiyar wani, arzikin wani, hakkin wani, ya Ubangiji karka jarrabe mu da cin kudin wani, karka jarrabe mu da sha'awar hakkin wani, ya Allah duk mutumin da ya samu wata dama ya dauki arziki ko dukiya ko kudin wani ya rike yayi amfani da shi ba tare da izininsa ba, wallahi sai ya dauki wannan abun a cikin wuta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.